Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana kan mita 60, mita 41, mita 31 da kuma mita 25. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidajen radio muryar Amurka wato VOA Africa mita 102.5 zangon FM ko kuma ta amfani sarauniya Nomad Far'a da Lol da kuma Niya. Ana kuma iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta internet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Alfa Ahmed tare da Ali Mustafa na Sokoto da sauran abokan aiki daga Washington DC ke fatan ina lafiya. Gwamnatin Najeriya ta ce ta fara bada tukuncin da ta alƙawari ga mutanen da suka kwarmata mata wuraren da aka boye kudaden sata. Za mu ji rahoto akan wannan. Kamar kowane dare Asabar muna tafa da shirin tsintsiya da kuma nazarin dattawan arewa. Muna tafa da tasirin azumi gare ni daga bakin wani mai sauraro, sannan akwai rahotanni na baya-bayan nan kan wasannin ta maula da sauransu, amma duk sai bayan kun ji labaran duniya.
To jama'a, barkan ku da wuni. Hukumomin kasar Afghanistan sun ce ɗaya daga cikin sojansu ya bindige sojoji biyu na Amurka har lahira, kuma ya raunana wasu biyu a gabacin Afghanistan din. A yau Asabar ne wannan al'amari ya faru a can gundumar Achin da ke lardin Nangarhar, kuma nan take su sauran sojan Amurka su ma suka bindige mutumin, kamar da yadda kakakin gwamnati a Taula Kuyani ya gaya wa nan gidan rediyonmu da Amurka. Shi kuma wani mai magana da yawan rundunar sojan Amurka ɗin da aka tuntuɓa akan lamarin ya tabbatar da cewa lalle suna sanar da abin da ya kira a kowar wani al'amari da ya faru a gabacin Afghanistan, kuma za su ba da ƙarin bayanai da zanen lokacin yan haka ɗin ya yi. Sannan kuma wani kakakin na ita kuma ƙungiyar Taliban ya ce su ne suka cinna ta'asar, inda ya ce mutumin da ya harbi soja na Amurka mayaƙinsu ne. Sannan a ƙasar Turkiya kuma gwamnati ta kame shugaban ƙungiyar ba da agaji ta Amnesty International, wanda gwamnatin ta ce yana jiran a soma mashi shari'a a zargin da ake mishi na zama ɗan wata ƙungiyar ta'addanci, a cewar kamfanin dillancin labarun AP, wacce ita kuma ta samu sanarwa ko bayanin daga kamfanin dillancin labarun Anadolu na gwamnatin Turkiya ɗin. To sai dai har yanzu shi kamfanin gwamnatin bai maido da amsa ba ga gayyatar da tashar rediyon mu da Amurka ta yi mashi na ya tabbatar da kamun da aka ce an yi wa shi Tanner Kilic, wanda kuma tun ran Talata ma shi yake tsare. Amnesty dai ta ce kamun ma'aikacin nata kamar wani mataki ne na raina shari'a. An kama Kilic tare da wasu lauyoyi ne a yammacin ƙasar bayan da aka zarge su da laifin amfani da wata sabuwar fasaha da ake kira Bylock, wacce fasaha ce ta juya ma'anar kalmomi da saƙonnin da ake aikawa ta hanyar gizo. Wato ta hanyar duniyar gizo kenan, wanda kuma ake zargin shi ne magoya bayan shehin malamin nan Baturkiye da ke zaune a nan Amurka, Fethullah Gulen, suka yi amfani da shi. Daman dai shi Gulen shi ne hukumomin Turkiya ɗin suke zargi da cewa ya jagoranci yunkurin juyin mulkin nan da aka yi, wanda bai ci nasara ba a bara, abinda shi Gulen ɗin kuma ya sha musanta shi. To muna ba ku labaran duniyar nan ne daga Washington a sashen wasu namu da Amurka. Gwamnatin Somalia kuma ta ce za ta rama ƙazamin harin da mayakan ƙungiyar Al-Shabaab suka kai a kan wani barikin soja da ke Galgala, inda suka kashe sojoji 48 a ranar Alhamis ɗin da ta wuce, wanda kuma wannan shi ne aka ce mataki mafi muni da aka taɓa kaiwa a kan duk wani sansanin sojan ita Somalia. Shugaban ƙasar Muhammad Abdullahi Farmajo ya la'anci harin, ya kuma yi ta'aziyya ga iyalan sojojin da aka kashe. Hakuma ya ce gwamnatin shi za ta taya hukumomin lardin Puntland wajen ɗaukar fansa a kan wannan hari. Wannan alƙawarin nashi ya biyo ne bayan alwashin da shi ma shugaban yankin Puntland ɗin Abdi Waili Muhammad Ali ya yi na cewa suna nan sun ƙaddamar da yaƙi ga dangadan a kan Al-Shabaab da ke yankin Galgala. Hukumomin ƙasar Iran kuma sun ce Amurka da Saudi Arabia ne suke ɗora laifin ba da goyon baya ga mutanen da suka kai hari a majalisar dokoki da wata muhimmiyar makabarta da ke Tehran, inda mutane 17 aka kashe a lokacin da yake jawabi a wajen jana'izar dubban mutanen da suka halarta. Shugaban addini na Iran ɗin Ayatollah Ali Khamenei ya ce wannan harin da aka kai ranar Larabar da ta wuce ba abin da zai yi illa ya sa mutanen Iran, waɗanda dama dai ba son gwamnatin Amurka da ta Saudiya suke ba, su ƙara tsanansu. Ayatollah ɗin ya ce tagwayen hare-haren da aka kai a kan majalisar dokoki da kuma wanda aka kai kan makabartar tsohon shugaban addinin Iran ɗin Ayatollah Ruhullah Khomeini ba za a sa gwiwar mutanen Iran ta yi rauni ko kaɗan ba. Jiya Juma'a yan jarida sun tambayi shugaban Amurka Donald Trump idan ko a shiri yake dauke rantsuwa dangane da shaidar da tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuffuka ta Amurka ta FBI James Comey ya bayar game da zancen da yace sun yi da shugaban inda Trump din ya bada amsa cewa lalle 100% zai bada bayanin to amma kuma sai sauri ya kara da cewa ba zan rantsi ba fa. Da Dr. Trump ya ce shirye yake amsa duk wasu tambayoyi da za su fito daga Robert Mueller wanda shi ma wani tsohon shugaban hukumar FBI ne wanda shine yanzu aka nada matsayin shugaban hukumar gudanar da bincike mai zaman kanta wacce za ta bi diddigin gano ko rasha ta taka wata rawa a zaben bare da aka na shugaban kasa na Amurka. Yake amsa tambayoyin yan jaridu lokacin da yake tarbar shugaban kasar Romania Klaus Iohannisjiya a fadar White House don ya ce John Comey ya faɗi gaskiya abubuwa da yawa amma kuma ya faɗi wasu wanda ba gaskiya ba ne.
Labaran duniya kenan aka saurara. Tuma da gwamnatin Najeriya ta ce ta fara rarraba kudaden tukuncin da ta alƙawari ga waɗanda suka tsegunta mata wuraren da aka ɓoye kudaden sata ga Hassan Mai na kaina da ƙarin bayani.
Kawo yanzu ministar kudin Najeriya Kemi Adeosun ta tabbatar da cewar mutane 20 da suka kurmata bayani da ya kai ga gano kudaden sata kimanin naira miliyan 11,635 za su samu tukucin naira miliyan 375,875. Ministar kudin Najeriya uwar gida Kemi Adeosun ta ce an mai dan gyara cikin tsarin na kurmata bayanan kudaden satar da halin yanzu aka samar da tsarin matakai na boye suna da kamanin duk wanda za a baiwa tukucin don samar masa da kariya. Masanin tattalin arziki Abubakar Ali yace wannan tsari na kurmata bayanan kudaden sata abu ne mai kyau sai dai ya jan hankali.
Tsarin yana da kyau don ba Najeriya suka fara yi ba. Domin wannan din tsarin nan zai sa mutane su yi takatsantsan daga ma satan da maza yi tunda yake yanzu idan kai sata wanda zai shigar ma da wannan satan gida ko kuma wanda zaka je a yi ajiya to wannan mutumin nan da yake ko mutanen da yake da ko kashin kazan da kake ci ba sa gani to yanzu za su iya su ma su je su tawar da wannan maganan su samu kasonsu saboda haka zai rage tsananin sata din da ake na farko. Illa iyaka shawaran da za mu bayar shi ne a rage yawan surutu akan wannan maganganu na duk da yake an ce za ana ɓoye sunaye ko kuma alamun wanda suka kawo wannan bayanai ne haka. Amma yana da kyau.
Ma'aikatar kudin Najeriya ta ce za a ke bada tukucin ne bayan kotunan kasar sun mallaka gwamnati kudaden kafin daga bisani kuma a cire musu haraji. Comrade Abubakar Abdulsalam dan gwagwarmayar yaƙi da cin hanci da rashawa ne a Najeriya.
Maganan wannan tukuci ba ma akan maganan yaƙi da cin hanci da rashawa na kwato kuɗi da aka sata kake kamata ya ba. Ya tantance ma a expanding din shi a faɗaɗa shi zuwa duk wani sokoki kamar irin na jami'an tsaro saboda kan yanka faɗaɗa wannan tukuci da ake bayarwa a cikin aiki na yan sanda da wasu aiki na kaki-kaki sauransu zai taimaka wa ƙasar gaba ɗaya.
Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
Tare da Hassan masu sauraro ku gyara zama ga Juma'a Ali da shirin nan na tsintsiya.
Tsintsiya madaurinki daya. Masu sauraron tsintsiya madaurinki daya, assalamu alaikum. Juma'a Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin da za mu ci gaba da tattaunawa da malama Kirsi da kuma malama Aisha akan muhimmancin zaman lafiya. To malama Aisha da malama Kirsi masu yin magana kan ce idan bera na da sata to daddawa ma na da wari. Gara mu bigi jaki wa mu bigi kaiki. To malama Kirsi muna ta maganan shugabanni su kuma mutane fa.
Yanzu yanda za mu yi mu gyara wannan zaman da muke ciki shi ne duk wani ɗan siyasan da ya zo ya same ka da kuɗi. Yanda kika ce a ansa amma ra'ayinmu mun san inda ra'ayinmu yake don kuɗinmu ne aka sato aka kawo mana kuma. Amma in ni ne left for me outrightly zan gaya ma mutum ba zan karɓa kuma ba zan yi da kai ba. Ba zan karɓa ba kuma ba zan yi da kai ba. In har mun tashi with one voice mun ce muna son mu naɗe gaskiya mu ajiye a gwamnati za mu iya yi. Za mu iya yi ba abin da zai hana mu yi. Once in mun haɗa kai yanda kin san aka daura su sai aka aje su sai ya kwashe datti don mun hada kai zamu kwashe dattin Najeriya gaba daya tas mu fidda shi amma in an zo za a yi wannan sai ce nawa ne a can bai kamata in ya zo ya ga yan ya shuka min ra'ayi sai ce a wannan fa ai uncle dina ne wannan kawuna ne wannan brother na ne sai abin da ya kawo sai ni inje ina talle tallan ƙarya ina ga ya ma mutane ina jin ra'ayinsu kuma kin ga bai cancanta ba bai kamata mu yi haka ba in mun hada kai mu hada kai kuma unity sai da gaskiya kamun zai tsaya in ba gaskiyar magana ba sai kuma mu ba in mun fita da gaskiya leaders din mu sun nuna gaskiya kuma inda ta bada example ga su Gawan ga su TY ga su Babangida ga su Abdul Salam in sun tashi da gaskiya wallahi zaki ga followership za su bi su akan gaskiya ne
to ke malama Aisha mutane za su taimaka
ai mutane sun yi yanda aka yi zaben Buhari kowa ya gani da idon shi kowa ya gani mutane talakawa ne suka fita suka zai da Buhari suka zabe shi karfin talaka ne ya kawo Buhari kan kujera amma kuma a inda kuma yau talaka zai yi aiki shine talaka sai ya zama shi matuci ne yau ana kokarin ma a gyara talaka shi yake hanawa yanda za a yi dole ne a yi zamana cewa ni fa a insist on a yi zama akwai leadership idan muna da leadership shi talaka wanda za a yi Nigeria we are good followers mu mabiya ne kuma Nigeria muna bin kowanne yanda yazo dole ne ko ina kowanne alkarya za a samu mai kyau da mara kyau shine yasa duniya ma yake da dadi ko Allah da muke tare da shi in mun zauna mun ce bautar shi za mu ga sako ba za mu tafi daidai ba
to amma
dole ne a samu marasa kyau da mai kyau to masu kyau inda su danne marasa kyau ya zama na cewa kamar yanda ake ce change begin with me din nan da ake kalla to kowa ya fara canja rayuwar shi kowa ya canja halayen shi ai dukkan mu mun san mai kyau mun san mara kyau duk dan adam ya san abu mai kyau da mara kyau ba wai bai sani bane yake yi
ko yaron da aka haifa yau ya san mai kyau da mai kyau tun da in yayi fitsari ba a canja mishi kamfai ko napkin ba ihu zai ta yi to yawa
yes to tun da dukkan ku mun san mai kyau da mara kyau ya zama da cewa yanzu mu ne za mu yaki da junan mu in kana tafiya ka ga wani yana abin da bai kamata ba ka tsaya kai correction nashi kaga nashi da layi a banki mutum ya zo ya wuce gaba na nace malam koma I am on the key ko you ask for my permission o ka koma baya ya tsaya ya kalle ni yace eh ask everybody kuma kowa ya ga haka din ya ji kunya mutum na embarrassing nashi gobe zai yi haka ne ba ka zo kana abu kana yin abu kowa yana kallon ka wani idan ya kyamaci abin da kake yi ko kai shanting traffic light ko kai menene wani ya kyamaci abin da yake kai kalle kai cire ido ayi magana ai aka ce makaho bai san ana ganin shi ba sai an jefe shi ko an taba shi to don haka mu zama muna sa ido akan kasar mu akan mu akan yayayen mu idan kaga danka yana abin da ba kyau ga ya mishi idan bai ji ba da ke shi idan bai ji ba kai embarrassing nashi ka nuna ma mutane to gobe ba zai yi ba dama uku ne hanyar punishment din ko kai embarrassing mutum ko ka dake shi ko kuma kai mishi fada abu uku ne so idan kai mishi fada bai ji ba sai dake shi bai ji ba sai ka embarrassing din shi in ya zama embarrass gobe ba zai kara yi ba to duk duniya haka ne abu ne
to kamar da yanda kuka ce din mu din ma mutane mun san yanda za mu yi mu taimaka din to daga karshe bari mu fara da kai malama Kristi akwai abin da zaki kara
to ni dai na riga na yi magana yanda Allah ya hada mu tare mu hada kai mu yi zaman tare ko mun ki ko mun so kai baka halice mutum ba fa sai ka dauki wuka ko ka dauki makami ka kashe shi me kai kenan ka ce Allah bai yi daidai ba kenan kin ga kuwa akwai wannan punishment din mu dinga tunani akwai ranan tashiwan kiyama kowa zai ansa ya fada abubuwan da yayi da bakin sa kuma za a passing judgment akan kowa mu dinga tunawa leaders din mu su dinga tunawa akwai ranan mutuwa duk dukiyar nan da suna tarawa fa gaskiya ba wanda zai tafi da shi Nigeria would have been in the committee of nations amma ina sace sace yayi yawa mu jama yayan mu kunne mu jama mazan mu kunne duk inda ka samu kanka dan Allah dan Annabi ayi na gaskiya don me don posterity don gobe don ka samu ya samu cin gaba don tashin hankalin nan ba sa kawo development ina za ga development babu ba za ka ga development ba za ka ga gyaran kasa ba sai dai a ta ganin gwata a ta ganin hanyoyin da ba kyau ba development dibin ne duguri abin da yake faruwa yanzu ne ma an ji ana dan gyare gyare
to ke kuma malama Aisha wani karin bayani zaki
ni dai ina roƙon iyaye su sa ido akan tarbiyyar yayayensu tabbatar kowane mahaifi ya zama mai nasiha ma dan shi a kullum idan yaron ka yana wani abu karka gaji da yishi magana kuma a kullum ya zama ana mai yara magana da natsuwa a nuna musu zahiran gaskiyar rayuwar duniya kar a tashire yara da rayuwa na ƙarya domin kar a kamfarin yara su tashi cikin rayuwar ƙarya wanda in suka tashi ba su tarar da haka ba sun shiga uku dole su fata a zauna cikin gaskiya a yi rayuwar gaskiya da gaskiya tsakanin iyaye da ƴaƴa tsakanin mu da society din mu a nuna musu gaskiya aya biyu shugabanni mu yi kokari mu zama mabiya mu shugabanni domin annabi ya ce duk sanda mutum ya bijirewa shugabanci ya bijirewa Allah annabi ya ce ku bi shugaban ku shugabannin ku koda ya zama bawon ka ne ya zama shugaba akan ka kai mishi biyayya kai mishi addu'a mai kyau ka bi shi da magana mai kyau bi shi da ladabi so ya kamata yanzu mu karanta littafin tanasu mu san cewa duniya ba jiran wani yake ba haka muke ba yau kuma ba haka muka samu kanmu ba tunda muka samu kanmu a haka yau yanzu sai mu gyara kuskuren da muka yi a baya mu gyara mu yi kokarin zaman lafiya a tsakanin mu kamar yanda aka ce makwabtanka goma hannun dama goma hannun hagu nan ya zama kowanne rana ka san waye a gefen ka dama gefen ka hagu idan kowa zai yi haka around unguwa daya kowa ya zama ya san dan uwan shi an zauna lafiya to za ka ga mun fita hanyar tashin hankali mun fita hanyar tashin bumabumai mun fita hanyar komai domin kowa ya san kowa in wani yana yi ma ka sani matanka ta shiga gidan makwabcinka ya shigo gidanka ya gaishe ka danka ba lafiya makwabcinka ya shigo ya gaishe ka kai ma ka ji wani abu ya faru a gidanki ka je ka gaishe shi muna zumunci a kowane wuri kowa ya san kowa to wannan zai rage mana fitintunu a tsakaninmu domin daga kaga fitina za ka gaya mishi wani wannan fa abin ba zai maka alheri ba to amma idan mun shiga kowa ya zama yana sirri ka fita ka kulle kofanka ka shiga ka kulle kofa kana boye abin da kake ciki to baka da gaskiya zama da mutane don haka mu zauna tare mu bude wa juna zaman tare kamar yanda muka tashi muka tarar da iyayenmu suna yi mu ci gaba haka mu rike ƴan uwa mu zauna ba musulmi ba krista ba wanda ba shi da addini dukkanmu daya ne Allah ya halicce mu bambanci kuma shi Allah da yana so duk duniya su yi krista za su yi in yana so duk duniya su zama krista musulmi za su yi in yana so duk duniya ma ba za su yi musulmi ba Allah zai tunda shi ya halicce mu ba da sananmu ya halicce mu ba don haka ya sa ka akan wannan addini ya yi ne ya gwada ka kayi abin da Allah ya gaya maka kar ka shiga haƙƙin wani domin Allah zai yi hukunci a tsakaninka da shi zai kuma yi hukunci tsakaninka da zamantakewa na mutane da suke tare mutane su san cewa a kullum abin da suke yi akwai haƙƙin Allah tare da su
dama masu yi magana kan ce gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba kuma aka ce idan kunniya ji jiki ya tsira to malama Kristi da malama Aisha mun gode da kuka samu dama kuka zo wannan fili na tsintsiya madaurin ku daya
mun gode mama mun gode
masu sauraro sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu kada a mance sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba
to a gaida jummai masu sauraro ga Ibrahim Kalmasi Garba da zauren dattawa
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa Kamar yadda na faɗa a makon jiya sabanin yadda aka saba ba za a ji yadda ta kaya daga gogon ilhikaya ba saboda wasu dalilan da suka fi ƙarfin mu har sai ranar 24 ga watan nan na Yuni To bari mu wuce zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai yau sune Rabaran Kanan Bulus Sabo daga Ikara Kaduna da Sheikh Yakubu Yahaya daga Katsina. Ga Sheikh Yahaya.
Dan an dubi matsalan Fulani da makiyaya. Tarihi za mu koma. Su Fulani misali bai kamata a samu rashin jituwa tsakanin Fulani da makiyaya ba ko ba komai a tarihin kasar nan yadda muka fahimta tun kamun zuwan Bature zamu ga cewa su mazauna wannan yanki na arewa wanda galibin su Hausawa ne to su ne kaman masu masaukin baki su suke da kafa su suke da wurin noma su kuma Fulani waɗanda galibin su ba suna zama wuri ɗaya bane suna yawatawa ne amma in suka ga wuri yayi musu sukan zauna su suka zo mana anan da arziki na kiwo da kuma ilimi na addini musamman saka bai kamata a ce da masu masaukin baki da waɗanda suka kawo alheri kuma ana rigima ba bai bai dace ba saboda kai Fulani ya kamata su zama sun dauki matsayin su na manya su kuma waɗannan a matsayin su na masu masauki su ya kamata su mutunta juna mu da a tunaninmu bamu taba tsammanin ko shedan zai iya hada Fulani da mazauna wannan yanki musamman Hausawa wanda su ne manoma galiban bamu taba tsammanin ko shedan zai iya hada su ba saboda an riga an cudanya an zama abu guda manoma da ku da Fulani ku sa hankali da kyau ku lura ku gani ya kamata Fulani da manoma su yi ma kansu fada shi wannan da ake da noman nan da ake ana yin shi ne don rayuwa ta ci gaba ya zama to ainihin ci gaban rayuwa ne in kun tafi kun bar ƴaƴanku da jikokinku su wa'annan ƴaƴan da jikokin za su alkinta abin da kuka bari kamar yadda aka bar muku kuma kuka ci gaba da shi to in ya zama kuma an samu irin wannan to a ina ne za a tsuguna ayi noma a ina ne kuma za a tsuguna ayi kiwo in yazo kaga shikenan sai zama an wayi gari kawai duk abubuwa sun tabarbare ba mai ce ma wani bari ba mai ganin mutuncin wani ba mai ganin girman wani sai kuma a wayi gari an biya bukatan wayansu wallahi Allah waɗanda suke da guri na su haifar da irin wannan don su cimma wata manufa a boye wanda ba a san su ba amma ta karkashin kafa su ne suke amfana da wayannan rigingimu din saka ya kamata su zauna su fahimci Fulani su zauna su fahimci junansu da su da makiyaya domin a samu fahimtar juna kuma ya zama ne kenan wato ainihin al'amura sun koma yanda suke Allah akal a ji sauki koma al'amura da suke kamar da ai da muka sani can da shekara 50 60 da suka gabata dai wahalan gaske yake al'amari ne na Allah yana yiwa a samu sauyi wanda zai kawo irin wannan yanayi din amma kamun a samu wannan sauyin na yanayi wace rawa za mu taka mu a matsayinmu na Fulani misali ko matsayinmu na manoma ita dai gwamnati ana kafa ta ne domin al'umma ta jawo musu alkhairi ta tunkuɗe musu sharri wato da cikin ƙasa da sama duka baki ɗaya gwamnati na da hannu su kuma talakawa suna da haƙƙi gwamnati ta ba su abinda ake cewa muqawwimatul hayat abubuwa na rayuwa ginshiƙan rayuwa wanda suka shafi na ilimi lafiya hanyoyi tsaro tattalin arziki din da yake wato ainihin za a wayi gari ana da waɗannan bangarora guda uku bangare na farko shine wato a samu abinda ake cewa middle class wato matsakaitan masu kudaden shiga ya zama su suka fi yawa ya zama marasa shi suna da karanci wanda ba su wato ba su kai na yawan middle class ba sannan kuma na kororuwa wanda ake cewa high class su kuma su zama yan kadan ne yan kadan su zama high class mafi yawa su zama su ne middle class na ƙasa kwarai su zama ƙasa da na middle class sosai kaga abubuwa sun tafi bai daya
shi ma rabaran sabu ya ce
jama'a assalamu alaikum mai magana rabaran kanan bulus di sabu ga ungwada asabe ku bau local government ikada diocese ina so ne in kira ga jama'ar musulmi da krista iyayenmu da kakanni sun zauna lafiya da junansu a baya mu ma yanzu ya kamata mu koyi da magabatanmu muna zaman lafiya da juna ana rungumar juna kasuwar mu daya wurin gonaki iyaka da yawa iyaka daya ce kuma ina roƙon mu shugabanni na addini da Allah ya dora shugabanci har kullum mu ci gaba da huduba a masallatai a majami'u wa jama'ar mu cewa ayi zaman lafiya ko a gida ne idan ba zaman lafiya babu kwanciyar hankali al'umma ba za ta ci gaba ba kuma ibadan ma ba za ta yi ba don haka ƴan uwana ina kira a gare mu mu karawa kanmu zaman lafiya mu kuma nuna wa ƴaƴanmu na biyu kada mu nuna kabilanci dan mutum na yankin ka ko kuma kai kana wannan kasa a dukkan mutum da Allah ya halitta Allah ne ya halitta shi ne zaman lafiya mu manta da bambancin kabila mu samu zama don ci gaban mu da kuma rayuwar ƴaƴanmu sannan ina kira ga ƴan uwa manoma da Fulani da ku Fulani da manoma ƴan uwan juna ne wanda kuke kullewa mu muna tare a karkara don haka kowa ya kula da dukiyarsa a samu zaman lafiya domin ta dalilin amfani ko ta dalilin dabba a kashe rai abu ne da Allah baya so wannan kuma bai kamata ba wanda dabbobin nan da noman da muke yi in dai ba wani yi abin kware akan abin da yake da shi ba nan fa za mu bar shi a kanan duniya to don haka ina kira a gare mu mu yi zaman lafiya kada dan Fulani ya ci wa manomi gona kada kuma mai gona shi kuma ya nemi tawar dan Fulani hankali akan dabbarsa don aka yi wannan za a zauna lafiya a ji daɗin juna sannan ina kira ga gwamnatin tarayya a koma manoma mun gode kamar yadda gwamnati ta ce a tafi a yi noma tana kuma buɗe wurare domin a noma alkama da shinkafa wannan babban alkhairi ne amma kiran da nake a gwamnati shine talakan Najeriya ta ce masa bismillah akan noma shi kuma talaka ya amsa to amsa da ifa noman ba zai cika ba sai in akwai takin zamani a hannunsa ina kira ga mai girma shugaban kasa tare da majalisarsa da kuma majalisar gwamnoni da ta majalisar dattawa da ta wakilai da su yi wa Allah su goyi bayan shugaban kasa wajen wannan niyya da ya sa ta noma domin noma shine babban kashin gadon bayan cigaban al'umma yan uwa mu dubi kasar Malaysia an ce da noman shinkafa ne suka tashi ba da maganar man fetur ba yau man fetur ya zama ba abu ne da yake daraja a duniya ba in dogara da mai yau ba abin dogara bane idan muka dogara da noma kowanne manomi zai samu abin biyan bukata za a rige matasa zuwa birni yanzu noman nan ne yake daraja ina kadari to yan uwa noman ba zai yi ba ya gwamnati sai da sa hannunku ku ba jama'a taki koda daga cikin kashi 100 a samu kashi 10 na takin zamani domin idan ba taki babu noma jalla allazi wahidu kana
so kama mana harin guda sammai to ma dalla yanzu kuma sai tasirin azumi
Hassan Abubakar ni mazaunin cikin garin Bauchi ne shi azumi yana kusantar da ni tsakani na da ubangiji na a zaki samu akasari yawancin mutane lokacin azumi to gaba daya an ta'allaka ne wajen bautan ubangiji roƙon gafara neman afuwarsa da kuma dacewarsa a cikin wannan wata mai alfarma mai girma a bada bayan nan kuma zaka samu ko kai ko mutum shi kanshi lafiyar jikin shi ma likitoci kwararru sun yi bincike sun gano cewa wannan azumin lalle yana ƙara lafiya saboda duk wasu abubuwa da ke aiki jikinka za su samu hutu kuma wannan su masana sun yi ittifaqi akan lalle yana ƙara ingancin lafiya wa ɗan adam
To kada amince ana tare ne da sashen Hausa na VOA.
Wasanni a takaice.
Najeriya ta soma da shan kashi a wasanta na farko na neman gurbi a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2019 inda yau kasar Afirka ta kudu ta doke ta da ci 2 da nema a Uyo babban birnin jihar Akwa Ibom da ke kudancin Najeriya. Najeriya wacce ake lissafawa a cikin manyan kasashen nahiyar Afirka a fagen kwallon kafa. Ta kasa samun shiga a cikin gasanni 2 da suka gabata na nahiyar ta Afirka to amma kuma fafutukarta na samun shiga gasar ya soma fuskantar kalubale da wannan kashin lamarin iri ɗaya ne ga ɗaya kasar da ke cikin zaratan Afirka wato Zambia inda ita ma ta sha kashi a gidanta a birnin Ndola daga kasar Mozambique da ci ɗaya da nema duk da yake kasar ta Zambia ce ta mamaye dukkan lokacin wasan to amma ta kasa jefa kwallo a raga kafin a minti na ƙarshe na wasan sa'adda Mozambique ta sami zura kwallon da ta bata nasara akan Zambia din karon farko a tarihi to sai dai kasar Malawi kam ta sami yin galaba ne a wasan ta na farko a gidanta a rukunin biyu inda ta karbi bakuncin kasar Comoros ta kuma doke ta da ci ɗaya da nema a rukunin na biyu kasar Kamaru ma ta yi nasara akan Morocco da ci ɗaya da nema a Yaounde yayin da Burundi ta doke kasar Sudan ta kudu da ci uku da nema a rukunin C zakaru daga rukunoni 12 da ke fafata wasannin na neman gurbi ne za su sami tsallakewa tare da kasashe uku mafifita da suka zo na biyu da kuma kasar Kamaru da za ta karbi bakuncin gasar a kasar Ingila da alama kungiyar kwallon kafar Manchester United ta raba gari da dan wasan ta Zlatan Ibrahimovic bayan da ta ki sabunta kontragin sa Ibrahimovic dan shekaru 35 ya rata ba hannu ne da kungiyar na tsawon kakar wasanni daya a bara Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
To a gaida Murtala da wannan kuma muka zo ga ƙarshen shirin mu a wannan lokaci sai gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wannan sabon shirin Ibrahim Alfa Ahmed a madadin dukkan ma'aikatan ma nan biyo yake cewa mu huta lafiya.